بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan dare wanda shine daren Alhamis daren 17 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juz'u amma Allah ubangiji ya samu dace to ayo zamu shiga sabo sura wanda ita ce suratul ghashiya insha Allah alarma malam zura musa sahabi zai karanta mana ayoyin wannan sura mai albarka bismillah akan wakan kaba farko din ko ayi ta kawai
a'udhu billahi sayyidil alamin من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
نعم wannan sura suratul ghashiya ita ce sura ta 88 a cikin jerengiyar surorin alqur'ani mai girma ta fuskar yadda aka zuba su a cikin mushaful usmani ta bangaren sauka kuwa daga gurin Allah ubangiji wanda ke sarki ita ce sura ta 67 ta sauka a kasar makka kafin hijira wato bayan saukan suratul zariyat kafin saukan suratul kahfi tana da ayoyi guda 26 da ittifaqin masu lissafin ayoyi cikin masana alqur'ani mai girma haka nan kuma makkiya ce da maganar dukkanin malamai da ke magana akan inda aka saukar da surori ana ce mata suratul ghashiya kamar yadda kalmar take a farkon ta hal ataka hadithul ghashiya wato mai lullubewa haka yabo a cikin dukkanin masahif da kuma littattafan tafsiri da ulumul qur'an wani lokaci kuma akan kira ta da suna hal ataka kamar yadda ibnu atiya ya kiraye ta a cikin tafsirin sa الإمام البخاري كما أتكين لتافا سنة سيد البخاري يمت عنواني أتكين كتاب التفسير دا سورة هل أتاك حديث الغاشية الإمام مسلم دو وصم على بيت كم أهل السنن كما أبو داود دا الترمذي دا نسائي دو وصنسو سورة حديثي وان دا من أمبتش أبايا شوى واتو النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء yana karanta suratul jumu'a da al-ghashiya a cikin sallolin sa na juma'a da kuma sallolin idi kamar yadda Nu'man ibn Bashir ya ruwaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar juma'a yakan karanta a raka'a farko suratul a'la subhanahu wa rabbikal a'la a raka'a ta biyu ya karanta suratul ghashiya ita ce wannan dake gaban mu yakan karanta haka a juma'a yakan karanta haka a idi kuma har aka ce koda a ce idi da juma'a sun hada a rana daya to bai fasa karanta waɗannan surori malamai suna ganin hikimar haka saboda tunawa mutane cewa wannan taro da suka yi na juma'a da taron da suka yi na sallar Idi yana da kama da taron tashin alkiyama. Haka za a tattaru kowa ya shiru a sauraron jawabi daga gurin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Kamar da ake taruwa a wajen sallar Juma'a da Idi, kowa ya shiru ana sauraron jawabin liman. Da haka surorin suna ɗauke ne dama da jawabi na game da tashin alkiyama. Allah Ubangiji ya samu dace. Wannan sura mai albarka, kamar yadda muka ambata, tana magana ne akan tashin alkiyama da irin bala'o'i da ke jiran mutane a wannan rana, da abin da kafirai za su gamu da shi na azaba da wahala a cikin wuta, Allah ka tsare mu, da kuma abin da mu'minai za su gamu da shi na tsira da samun yalwar arziki da sharholiya a gidan tabbata, Allah ka sa mu na cikinsu. Hakanan kuma surar ta zo da bayani akan wasu hujjoji daga cikin hujjojin tabbatar da cewa Allah Maɗaukakin Sarki shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya, shi ne mahalicci, shi ya cancanta abautata ma. Allah ya ambaci waɗannan siffofin don su dace da irin tunanin al'ummar da aka yi wahayin Alƙur'ani a cikinsu. Alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada, haka ne ko ba nan ba, ina ne ma, afala yanzuna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Waɗannan abubuwan guda hudu duka ambace su ne don nuna cewa Allah Maɗaukakin Sarki shi kadai ke halitta, kuma shi kadai ne mahalicci. Sai aka ambaci misalai wanda suka dace da irin rayuwar Larabawa a lokacin. Balarabe shi ke rayuwa a cikin farfajiya buɗaɗɗiya ta Sahara, shi ke hawa raƙumi, shi ne abin hawansa, shi ne dukiyarsa, shi ke shan nonon raƙumi, shi ne abincinsa, shi ke yin amfani da fitsarin raƙumi wajen magani, shi ne maganinsa, shi ke cin naman raƙumi, shi ne abincinsa na alfarma. Za ka aka yi kwatance da afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Sannan ƙasar da yake rayuwa Sahara ce buɗaɗɗiya, yana ganin sama, yana ganin shimfiɗaɗɗiyar ƙasa. Saboda haka aka saki mai kwatance da wa ilal ardi kayfa wa ilal sama'i kayfa rufi'at wa ilal ardi kayfa sutihat. So wa ilal jibali kayfa nusibat, da kuma duwatsu da yake tare da su a wurare mabambanta, ga sunan a ko'ina, Makka, Madina, Ta'if, wanda wannan shine geographical location na saukar da Alƙur'ani din a lokacin. Kuma duk waɗannan garuruwa cike suke da duwatsu mabambanta, manya da ƙanana, wanda suna ganin su ko da yaushe. Misali, Maɗaukakin Sarki ya kulla wannan kwatance don su gane. Za mu zo mu ji ƙarin bayani akan ayoyi idan mun zo kansu insha Allah. Sannan kuma sai sura ta tafi zuwa ga bayani akan halin kasancewar kafirai a lahira cikin azaba da ƙunci da damuwa, da halin kasancewar muminai a lahira cikin ni'ima da gafara da annashuwa, Allah ka samu a cikin muminai wanda za su tsira ranar alkiyama. Sannan kuma a ƙarshe surar ta cike da bayani akan menene aikin mai wa'azi. Masu wa'azin nan tun daga kan annabawa har zuwa dukkanin sauran masu wa'azi a cikin faɗin Allah a ƙarshe-ƙarshe da yake cewa fadhakkir fama anta fama menene fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusayyir. Kaga wannan surar da mutane suke rainawa sai su taba da kai, Allah gafarta ma. Fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusayyir. Allah ya ce kai wa'azi, kai mai wa'azi ne kawai, baka da ikon yi wa mutane karfa-karfa ka ce duk abin da ka faɗa sai sun yarda. In kai wa'azi ka gama naka. Allah ya ce illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar, wanda yake jin wa'azin to Allah ne zai maganin shi ba kai ba. Duk da yake wasu malamai suna gar waɗannan ayoyin kamar da zamu zo mu ji suna aiki ne a Makka kafin a shar'anta jihadi, to a lokacin ne babu wani abu da zaka yi in ba wa'azi. To haka ma har yanzu mai wa'azi wanda ba shugaba bane, bai da ƙarfin iko da zai sa mutane su yi dole ko su bari dole, to abin da zai yi shine ya wa'azi. In ya gama iya wa'azi, ya gama iya nashi, sai ya fatan Allah ya karɓa mishi, Allah kuma ya sa su ji su karɓa. Kuma idan sun karɓa ɗin ya fi lada, amma ba su karɓa ma babu yadda kayya. Ranar alkiyama za a ga wasu annabawa, kamar yadda manzo Allah sai ba da labari, wani annabi zai zo mabiyan shi mutum biyu, wani mabiyan shi mutum goma, wani sha uku, wani ɗaya, annabi ya ce wani daga shi sai shi kansa ba a ce sai halinsa ba inda halin shi mai kyau ne annabi ne Allah ya aiko shi ya yi wa'azi har ya gama wa'azin shi ban duniya Allah bai mishi gam da katar da wani ya ji wa'azin nan fala hawla wala quwwata illa billah saboda kaga a yanzu abin mamaki a ce masu wa'azi ana lissafin wai cin nasarar wa'azinsu ne da yawan mabiya da yawan followers ba wai da nagartar abin da suke faɗa wanda ya dace da addinin Allah ba aga wannan wani wato wani tarko ne na shedan wanda galibin mu muka auka cikin shi ubangiji Allah ya gafarta mana ya yafi mana don Allah mai cewa ita ce muqaddima kenan game da wannan sura a takeice insha Allah Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul rashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min 'aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' wannan shine gaba farko kenan Allah yace hal ataka hadithul gashiya shin labarin mai lullubewa da tsoro ya zo maka wujuhun wasu fuskoki yau mai idan a wannan rana khashi'a kaskantattu ne 'amilatun masu aiki ne tukuru nasiba ko masu shan wahala tasla naran hamiya za su shiga wuta mai tsananin kuna tusqa min aynin aniya za a shayar da su daga idan ruwa mai zafi laysa lahum ta'amun ba su da wani abinci illa min dariya sai dai daga kayar tsidau la yusminu baya sanya kiba wala yugni min ju kuma wannan abinci baya kosarwa la hawla wala quwwata illa billah Allah yace hal ataka hadithul ghashiya shin ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kai mai karatu shin labarin tashin alkiyama ya zo maka kuwa wannan kiyama wanda in ta zo za ta lullube mutane da bala'inta wannan istifhami malamai suna cewa takariri ne ma'ana ana cewa ne qad ataka hadithul ghashiya kamar yadda aka ce hal ata alal insani hin min ad-dahr bi ma'ana qad ata alal insani wato tambaya ce ta tabbatarwa ba ana neman amsa bane ana so ka san ka san amsa ne kawai al ghashiya lafazin al ghashiya harshen larabci asalin shi al addahiya al uzma bala'i wanda yake mai girma da yake lullube mutane ya rikirkita su saboda za ta lullube kafirai da ainihin wato bala'in ta ranar alkiyama kamar yadda Allah yake cewa afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun cikin surat Yunus yace Yusuf ne ko cikin surat Yusuf na cikin surat Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin sun amince ne da wato azaba mai lullubewa ta same su ko kuma alkiyama ta zo musu a afke ba tare da sun shirya ba basu ma san me ake ciki ba saboda haka ana ce mata alghashiya saboda za ta lullube kafirai da bala'inta ko kuma za ta lullube gabaki ɗaya halittu ba kafirai kadai ba mutane da aljanu da musulmai da waɗanda ba musulmai ba kowa da kowa za ta lullube shi da tsananinta da bala'inta kowa sai ya fita hayyacinsa kamar da Allah yake ambata cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat Allah ya ce wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar sai Allah ya ce mene wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina bil asfadi sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar Allah yace yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab sura Ibrahim ne ko aga nan cikin wannan ayoyin Allah ya tabbata cewa ranar alkiyama za a canza wannan kasa da muke a kanta za a kuma canza wannan sama ita ma duka za a dargaza su Allah yace a ranar zaka ga masu laifuffuka criminals wanda suka yi wa Allah laifuffuka kafirai da fasikai da sauran munafikai da fajirai Allah ya ce zaka gansu duk an daddaure su hannunsu da wuya an daure shi wuri daya muqarrani da bil asfal an musu daurin tankila sannan sarabiluhum min qatrani an sanya musu wando na azurfanar kakkiya tana kona su wata gisha wujuhahum an-nar sannan wuta kuma tana fafura fuskokin su tare da fuskokin su la haula wala quwwata illa billah hakanan wasu kuma sun ce al-ghashiya ita ce an-nafkhatu ath-thaniya hurin kaho na biyu din nan wanda aka yi magana a baya wannan wasu suka ce shine al-ghashiya hal ataka hadithu al-ghashiya ma'ana hal ataka hadithu an-nafkhatu ath-thaniya wanda idan an yi ita fa idahum qiyamun yanzuru wasu suka ce a ma'anan wannan istifhamun na hal ataka yana nufin lam yakum min ilmika wala min ilmi qaumika matassa hal ataka ma'anan shi anan ma ataka labarin yaushe za ta shi alkiyama baka san shi ba mutanen kawa ba su sani ba kaman tabbatar da abin da Allah yake faɗa wa wani da dama cewa ba wanda ya san tashin alkiyama sai duk tashin alkiyama sai Allah ubangiji madaukakin sarki yas'aluka ka'annaka hafiyun anha wallahu a'lam to Allah dai ya ci gaba da cewa wujuhun yawma idin khashi'a wasu fuskoki a ranar makaskanta ne amilatun nasiba suna aiki na wahala kuma suna cikin damuwa aiki ba riba Allah ya ce wujuhul kuf wujuhun waɗannan fuskoki wato fuskokin kafirai kenan a wannan rana suna cikin duhu da kaskanci da alamar kunci da suke ciki da damuwa kamar da Allah ya bayyana a wurare daban-daban alal misali cikin suratul shura wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhul Allah ya ce mene yanzuruna min kulli tarfin khafi min tarfin khafi ko Allah ya ce wa tarahum kuma zaka ga su kafirai yu'raduna 'alayha ana gabatar da su a gaban wuta khashi'ina suna cikin kamar da aka ce khashi'a suna cikin kaskanci mina buldi saboda kaskancin da suke ciki sai riga sun ga mafita daga hayyacin su Allah ya ce yanzuruna min tarfin khafi suna kallo da ido wanda yake wulakantacce cikin shura wannan ko cikin sutul ma'arij ma ya faɗi cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla idanunsu fuskokinsu makaskanta kuma an riskar da kaskanci a gare su haka dai aka yi ta faɗi a wurare daban-daban wannan alwujuhu da aka ce anan ba wai fuskokin ne kadai cikin kaskanci ba a su masu fuskokin ne cikin kaskanci sai aka keɓance fuska da ambato saboda ita ce gaba mafi daraja kuma ita ce gaba wadda take bayyana farin ciki ko baƙin ciki fuska ita ce da an kalli mutum zai ga yana cikin damuwa ko yana cikin annashuwa ba za a ga haka a jikin hannunsa ko ƙafarsa ko ƙeyarsa ko cikinsa ba amma fuska da rarar an kalla ba wai shi ma ya ce labarin zuciya a tambayi fuska saboda haka aka ambaci fuska a nan kamar da aka ambaci ta wani waje kamar faɗin Allah a cikin abasa wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara wasu fuskoki a ranar suna cikin datti shine ghabar kura wadda ta tashi ta yi butubur da su tarhaquha qatara kaskanci yana da sukansu haka a wani waje wujuhun yawma idin basira duka dai irin waɗannan ne da Allah ya ce amilatun nasiba mun ji cewa amilatun nasiba wato masu aiki tukuru aiki da sun sha wahala ba kuma babu riba to anan akwai tafsiri guda biyu na farko shine cewa fuskokin a ranar alkiyama suna kasancewa cikin tsananin wahala da gajiya saboda tsananin azaba da kunci da damuwar da suke ciki wanda Allah yake cewa misali sa'urhiquhu sa'uda ai sa'uda mashaqqa wanda la yaqdiru alaiha Allah yace sai mun gama yan wuta da wahalar da ba za su iya da ita ba saboda mene an sa musu sarƙoƙi hannu da ƙafa an tsananta musu azaba mala'iku na ta dukansu suna ta ihu ba a sauraron su so suna cikin bala'i gagari a ita kanta wutar tana cin junanta saboda ba su ishe ta ba mun ji a baya a cewa an mai da su ƙula-ƙula haƙorin guda ɗaya a cikinsu kamar girman dutsen Uhudu wuta ce take balbala su babu ji babu gani kamar da Allah yake cewa idil aglab fi anaqihim wassalasil yushabuna za a sanya musu sarƙa da sasari a wuya da ainihin wato a kafafunsu da hannayensu yushabuna ana ta jinsu da karfin tsiya fil hamim a cikin tafasasshen ruwa thumma fin nar yusjarur sannan a dinga tsoma su a wuta ana gwalata da su wannan sutur zakir kenan haka na wannan zai Allah yana cewa yawma yushabuna fin nar ala wujuhihim zuqu massa saqar cikin sutur kamar anda za a ja su ɗan wuta a kifa su a cikin wuta da fuskokin su a ce da su buku massa saqar ku dandana azaba wutar saqara da dai ayoyi da dama waɗanda suke nuna azabar da suke ciki da wahala kamar fadan Allah wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannam Allah yace kullama khabat zidnahum sa'ira cikin sautin Isra'il Allah yace ranar alkiyama za mu tashe su ranar alkiyama fuskokin su makafi kurame bebaye gidansu shine wuta duk sanda ta dallafa ta fara cinye itacen da ke cikin ta Allah yace sai mu kara musu tsananin azaba saboda haka ne ma Allah yace wannan gidan na wuta shine mafi sharrin masauki da mutum zai samu kanshi alladhina yunshuruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan Allah yace wa dallu sabila waɗanda za a tashe su a kan fuskokin su a cikin wuta Allah yace waɗannan sune mafi sharrin mutane da za su samu masauki kuma sune mafi tsananin wato mummunan hanya a cikin suratul furqan haka zakai ta ganin qur'ani ya kawo ire-iren waɗannan bayanai alladhina kafaru qut'a lahum thiyabu min nar wanda suka kafirta Allah yace za a yi yanka musu tufafi na wuta tufafi ne na narkakkiyar dalma yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim za a dinga dalalo musu narkakkiyar dalma ta azaba daga saman kansu yusharu bihi ma fi butunihim wanda za a dinga kone ana soye abin da ke cikin cikin su wal julud da kuma fata jikin su kuma da sanda fata ta lalace Allah yace a canza musu Allah yace kuma lahum maqami'u min hadid da kuma sasari ne na karafa Allah ka tsare mu kisa Allah yake cewa duk wanda Allah ya shigar da shi wuta to ya gama tsiya innahu muntu dukhilin nara faqad akhzaita Allah ka tsare mu daga wuta kisa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa Allah ka tsare mu daga azabar wuta daga azabar kabari da azabar jahannama kar musulmi ya fasa yin wannan addu'a Allah ka tsare mu duk waɗannan azabar duk wannan azabar da muka ji wanda so mun taɓa ne na bayanin wannan azaba ka kuma alqur'ani zaka ga ayoyi ɗaruruwa masu waɗannan bayanan wannan azaba saboda girman kan da suka yi kafirai suka raina Allah suka ki an san sakon da yazo da shi suka yi fajirci suka yi kafirci sannan suka kutsa cikin jin daɗin duniya da sakankancewa da duniya cewa ita ce matabbatar su kuma cewa ko da ma an je wurin Allah ba matsala za su san inda za su yi suna cewa inna lillahi hayatun dunya namutu wa nahya kuma yuhlikuna illa ad-dahr huwa lahu bidhalika min ilm haka suke cewa ai duniya ce kawai irin da mutane suke cewa ai daga duniya sai kaduna wannan bala'i mugun magana ce mallan irin mugun magana kafirai ce inna lillahi hayatun dunya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr Allah yace ba su san abinda suke faɗa ba jahilci ne ke damu su innahu kana zaluman jahula haka dan adam yake Allah ka tsare mu dan haka za su shiga cikin wannan bala'i tunda ba su tuba ba ba su yi imani da Allah ba ba su nemi gafara Allah ba ba su yi wa Allah ibada da yake su yi ba za su shiga cikin wannan magana wannan shine tafsiri na farko cewa amilatun a ranar alkiyama za su yi aikin wahala ana jan su ana dukan su an daura musu sasari ana kaza shine aikin na wahalan alahira wannan shi tafsirin as-suddi da ikrima wasu ba da tafsiri waɗanda ba wannan ba kaman al-imam ibnu kathir al-imam abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsiran su da wasu cikin malamai cikin tabi'ai da makamantan su kuma suka ce a'a abinda ake nufi abin nan amilatun nasiba ay amilat kathiran wa nasabat wa ta'ibat fi dunya wannan tafsirin shine tafsirin ma sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a nan duniya yake nufi kafirai sun yi aiki sun yi da jikinsu da ƙarfinsu sun sha wahala kuma duka a banza shine amilatun nasiba bari mu ambaci asari daga Umar dan Khattab game da cewa shi ma tafsirin sa kenan al-imamu wato abinna Abdurrazzaq As-Sanani da Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi da At-Tayalisi a cikin musnadin sa da wasu surwayto wani akari daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda aka ce cewa anna Umar ibn Khattab marra ala rahibin bidainin sai da Umar dan Khattab ya wuce ta gaban wani rahib shine wato kama a ce rabaran faba wato da irin mutum wanda yake ustazanci da kiristanci ga yake ci musu ne da Hausa suna da ustazan su wanda suke da kula da addini sunan su da Hausa ba banda fasto ai fasto malami ne ba dole ya zama ustazu ba wato wanda kullun suna zaune kamar yadda ustazai suke ana tilawa ana azumi ana cin asuwaki basu damu da duniya ba to su ma ke su suna da irin wadannan su ake ce ma ruhban ruhbani ta nifta da uwa ma ka tabnaha alaihi duk da turanci ana cewa matansu non N-U-N haka ne ga malamin Umar sune malaman ingilishi to ni ba san sunan mazansu ba priest ko to priest ma fa mai wa'azi ne to Allah ya kyauta amma dai an gane abin da yake nufi ko shi yake ce ma rahib to ya wuce ta gaban wani ustazin kirista yana ta ibada fanadahu ya rahib ya rahib sai Umar yasa aka kira shi faja'ala Umaru yanzuru ilayhi wa yabki to Umar ya kalle shi ko sai ga Umar yana hawaye yana kuka yana hawaye faqila ya amiral mu'minina ma yubkika min hadhar rahibi akace ah ranka dade wannan kirista ka kalle shi ka ta kuka wani irin tausayi ya baka kake mishi kuka qala sai Umar yace zakartu qaulallahi ta'ala fi kitabihi amilatun nasiba tasla naran hamiya yace na tuna fadin Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin littafin sa mai albarka Allah yace masu aiki tukuru amma kuma masu wahala banza ranar alkiyama su shiga wuta mai konawa sai yace fa zakal ladhi abkani minhu abinda ya sanya ni kuka kenan ina tausaya masa wannan aikin da ya tsaya yana yi tukuru da ikhlasi yana ta rera at-taura ko injila yana ta jan tasbaha yana ta tasbihi na ƙarya ya ki ci ya ki sha ya ki aure ya ki komai da tunanin Allah yake motawa ashe yake banza yake in bai tuba ya musulunta ba abin tausayi ne to shine Umar ya tausaya masa yake kuka to haka duk wani kafiri yanzu jiba kafiran duniya da suke ba mutane sha'awa jiba irin wahalar da kafirai suke sha gaba wajen bincike da kirkire-kirkire da kokarin cewa sai sun zama su suka fi kowa a karfin soja karfin makamai karfin tattalin arziki karfin siyasa noma kiwo da sauran duk abubuwan da suka rike ai ba karamar wahala suke da impakin dukiyarsu da lokacinsu ba don su yi wannan za ka ga babban attajiri ya kai ya kawo ka ganshi da yan singileti da wando ma'anar sai a ce na gwanjo ne ma grade C ne ma gwanjon hala da shi yake yawo wanda muka ga nan ba zai attajiri ya yawo haka ba dole a ga alamar wadata tare da shi din ya gama wannan tara kudin a ji labarin shi a duniya in ya mutu kafiri ya gama shan wahala banza to wannan abin tausayi ne to wasu malamai suka ce ma'ana amilatun nasiba ke masu aikin wahala a duniyan nan amma babu sakamako a lahira tunda ba su yi imani ba kaga muhimmancin imani da daukakar sa ta yadda ba zai yi a karba aikinka ba sai kana da shi kuma Allah ya ce wa huwa mu'minun su wanda ya aiki sai in yana da imani sannan Allah yake karba shi sa mun karanta a baya Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kanin mahaifina dan uwan mahaifina wani uncle ɗinta kenan shine Abdullahi ibn Jud'an ya kasance a jahiliya yana da gidan dafa abinci wanda tukwane ne wasu maka manya-manya ake dafa abinci kullum a gidan shi ana ci da mutane yana aikin ciyarwa sai ta ce wannan abin zai masa amfani a lahira tunda bai yi imani ba sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bai taba koda da rana ɗaya bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ba so daga wannan alherin da yayi iyakacin shi a ambata a duniya kai a ce ya kasance mutum ne mai alheri sadaka wannan malamai suka ce ma'ana amilatun nasiba shine wato masu aikin wahala a nan duniya amma kuma babu sakamako a lahira shi ku al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah a cikin sahihin sa da yabo fassara wannan amilatun sai yace fi dunya bil ma'asi, masu aikin sako a duniya, domin shi ma sako da ake ai yana da tsada, yana da farashin sa. Yanzu duk mutumin da ke neman mata, kullun kudin shi karewa suke a jikin su, zai tara komai ba, har ma kamar an canfa ce mai neman mata baya arziki, saboda kullun zai tafiya masa bukatun su kuma yana ɗiban zunubi. Haka mashayi wanda ke shan taba, wiwi ko giya ko dan caca, kullun wahala yake samu kudi ya je almubazzarantar da su. Kaga amilatun bil ma'asi, suna ta aiki na zunubai, suna tara zunubai, kuma suna asarar dukiyarsu da mutuncinsu da nagartar jikinsu. Kaga wahala da suke sha kenan. To ka kalli duk wani mai aikin sabo haka yake, sabo wannan sabon bid'a ne, jiwa irin wahalar da ‘yan shi’a suke sha jama’a, su yi tattaki, su dinga rayuwa cikin kunci da damuwa. Wuyan ga ɗan shi’a yana da fara’a ko sakin jiki, kullum yana tunanin wata hadisa ta baƙin ciki, ya yi wata guda yana yawo da baƙin kaya, akwai garuruwa ma da suke dukan kansu suna zubar da jini. Kullum wannan damuwar da yake ciki, me a cikinta, aiki ne na wahala. Haka duk wani mai aikin bid'a za ka ga haka yake. To amilatun nasiba, sai al-Imam Malik, al-Imam Bukhari yake cewa nasibatun finnari bil azabi wal aglali, sannan a kafe su cikin gidan wutar ranar alkiyama cikin azaba da sarka. Haka nan sayyidina Abdullahi dan Abbas, Allah ubangiji ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, shi ma ya fassara nan wajen da irin wannan fassara, inda yake cewa amilatun nasiba yace hadha fid dunya, wannan aiki na wahala da ake fade a nan duniya ake nufi. Yace li anna al-akhirata laysa dar amalin, so wallahi rabba gidan aiki bane, gidan sakamako ne. Da haka ma'anar wajen nan a wannan fassara ta biyu, wujuhun amilatun nasibatun fid dunya wa khashi'atun dalilatun fil akhirah, wasu fuskoki za su sha wahala aiki, su ci dan karan wahala a nan duniya, sannan kuma rana alkiyama su ga cikin azaba, saboda ba su yi imani ba, ba su yi aiki nagari ba, ba su bi Allah ba, sun yi shirka, sun yi zalunci, sun yi fasikanci, to za a yi musu sakamako gwargwadon ayyukansu. Allah ka tsare mu. Ina fata mun gane wannan. Sai Allah ya ce tasla naran hamiya, waɗannan fuskoki taridu naran, za su shiga wata wuta wadda hamiyat washtadda hararuha, ta riga ta gama gwalaluwa, zafinta ya tsananta. Jumhurul qura suna karanta nan da tasla da fataha akan ta'u, sai da matasla ai su kafiran za su shiga. Akwai wasu masu kira'a, ba na manta ba, Abubakar ibn Abi Asim ibn Ayyash ko da Yaqub da ina jin da Abu Amr suna karanta da tusla, ko tusla sai zama yayi daidai da tuska min ainin tusla, tuska sai zama tusla, za a shigar da su ne, dai ba za su shiga da kansu ba, sai an dinga jin su ma ana kikikaka da su, sannan mala'iku za su je su tsoma su a cikin wuta. To tusla duka dai ma'ana ce ingantacciya, kamar yadda Ibn Jarir yake faɗa, ko a ce tasla karatun da kusan kowa ya sani shi ake yi, ko kuma tusla wanda waɗannan bayan Allah cikin makaranta, Abubakar ibn Ayyash da Yaqub da Abu Amr suke karantawa. Wallahu a'lam. Allah ya ce wato tasla naran hamiya, za su shiga wuta mai tsananin ƙuna, wannan dai wutar da Allah ya ce allati tattaliwa alal af'ida innaha alaihim muqsada, kafin nan ya ce narul lahid muqada, wutar Allah wadda aka gwalauta ta, allati tattaliwa alal af'ida, wadda take riskan zukata. Allah ya ce innaha alaihim muqsada, ita mai darkake su ce. Allah ka tsare mu. Ita ce dai wutar da Allah ya ce walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu, wanda suka yi kafirci suna da wutar jahannama ranar alkiyama. Allah ya ce ba za a kashe su su mutu ba. Allah ya ce wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ko ba za a rangwanta musu azabarta ba. Allah ya ce kadhalika najzi kulla kafur, cikin sura Fatir. Allah ya ce haka za mu yi sakamako ga duk wani kangarare da ya ki bin Allah. Allah ka raba mu da kangara gare ka ya Allah. Yuslani ko da abin nan kenan, da tahtiya ko yusla yusla da yuska kenan duka biyu to da tahtiya suke karanta jazakumullahu khairan ibnu amir da kisa'i sune suke karanta da yusla na'am amma ina kanta wannan je fa cewa yaqub yana karanta da tasla din dan dai bai cikin saba din oke ashara ne to khairan insha Allah da dai ma'anar su guda ce sannan Allah ya ce yusqa ko yusqa min ainin tabbas zai fi dacewa yusla da yusqa wancan kuma tasla to yusqa min ainin aniya tusqa to sune suke kanta duka da ya'u tusqa ana shayar da su min ainin daga wani idan ruwa aniya wanda yake tafashashe laysa lahum ta'amun illa min dari wannan wajen yana ba mu labarin wato abinda zai faru da su na abinda za a ciyar da su daga idan ruwa tafashashe sannan kuma abinci babu wani abinci sai kayatsi dau wata kayace wadda balarabe wanda ke rayuwa a Jazirat Arab ya sani hatta raquma da suke cin kaya ba sa iya cin ta wata kamar kace da wasu wata matsiyaciyar kayace to ita ce za a ba su a matsayin abinci da haka Allah yake cewa la yughni la yusminu wa la yughni min ju'i ba zai taba sa mutun ya ci yayi kiba yayi kumari ba shine mafi girman abin da abinci ke sa mutun kaga kai kiba kai bulbul alamar kana samun ci maka mai kyau kamar da kuma da gan shi da rama da alamar cewa jikin shi babu abinci lafiyayye ko baya samun abinci mai kyau akai akai wannan yakan jawo rama da bayyana kasusuwa kamar da ake gani a jikin yaro wanda yake da malnutrition ko a jikin mutane wanda suke rayuwa inda yake da karancin ci maka kuma yanzu ga mutane mafi yawa ga kowa a kode kamar an siyo shi a kasuwar abin nan auction a kasuwar me yake ce mishi da Hausa me auction da Hausa gonjo ko to haka za ga mutane yanzu Allah da ya gafarta ma to da haka babu wannan koshin na kumari wanda zai sa haka yi kiba babu kuma koshi na yanzu akwai koshi akwai mafi na san sama shine yusminu wato koshi ya bi jikinka za a ganka kitiftif ko akwai kuma yugni min ju wanda zai warkar maka da yunwa ta yanzu yanzu to duka babu wannan waɗannan ayoyin suna bayyana mana waɗannan ayoyin na ƙarshe guda uku nan da muka karanta yanzu suna bayyana mana abinda muka sani ne na daga ayoyi mabambanta da alkur'ani ya ambaci halin da ƴan wuta za su samu kansu ta fuskar abinci malamai suka ce saboda tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga abinci kalla da zaran an haifi yaro abu na farko da yake nema shi ne abinci saboda haka Allah cikin hikimarsa ya tanadan masa abinci na nonon mahaifiyarsa Allah bai tanadan masa wani tanadi ban ba wannan ma'ana sutura wurin kwana gidan sauro pampers da sauransu duka wannan ba dole bane da haka shi za Allah bai sa ya zama suna jikin mahaifiyar ba sai dai kowa yayi gwargwadon wadatarsa amma abinci da zai sha ya rayu to wannan donar dole saboda haka Allah madaukakin sarki ya tanadan masa min baini damin wa farasin labanan khalisan nono wanda yake tatacce lafiyayye wanda dukkan mu dan adam shi muka sha muka girma da za a hana ka shan shi da ka zama abin ban tausayi ba zai mara rayuwarka ta kai labari ba to haka kuma saboda tsananin buƙatar dan adam zuwa ga abinci kaga wannan kwatance game da yaro kankani to haka kuma duk girman mutum da wadatarsa da ƙarfin faɗa a jinsa ne sai ya ci gaba da buƙata zuwa ga abinci ba zai waye gari ya ce yanzu ya fi ƙarfin abinci ba kamar da cike zai fi ƙarfin wasu abubuwa da yawa akwai wanda ya fi ƙarfin ya yi magana ka yi magana ya amsa ba yanzu sarki ya yi bayin magana ko ya fi ƙarfin za a samun sha'amawari ba ba ya amsa magana amma ya shiga da zai ci abinci ba ya da zai ce ya fi ƙarfin abinci haka akwai wanda misali ya fi karma ya daga ido ya kalle ka amma da haka dai zai kalla abinci kuma zai ci tsananin bukatar mutane zuwa ga abinci abu ne sananne wannan to hatta ƴan wuta duk da cikin bala'in da suke ciki Allah saboda ya ƙara musu bala'i sai sanya musu wani nau'i na azaba a cikin wannan bukatar tasu da abincin kuma Allah ya ambace haka cikin ayoyi daban-daban kamar yadda ya ambata a nan kamar yadda ya ambata a cikin fadin sa cikin alhaqa falaysa lahu al-yawma hahuna hamimun wala ta'amun illa min ghislin Allah ya ce mene la ya'kuluhu illa al-khati'un Allah ya ce wannan dan wuta kafiri wannan rana ta ranar alkiyama ba shi da wani masoyi ba wanda zai mishi kauna ko bai da wani abinci illa min ghislin ghislin shine diwa abin nan ruwan cikin gyambo wasu kuma suka ce ba wai ruwan gyamban ba ruwan daurayen wankin gyamban gyamban yan wuta wanda wuta ta kona su suka zama jijjikin su gyambo shi za a sa a wanke a dirje sannan a ba su sha shine ghislin a wannan zai kuma Allah yake cewa mun ci a cikin suratul nabai farko da Allah yake cewa la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa dade shi din ne la yazuquna fiha bardan ba za su ji wani sanyi wala sharaban ko wani abin sha na gaske ba kamar yadda aka ce nan yusqa ko tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'am to aka ce ma wala sharaban ba wani abin sha wanda da shi ne ake tarban baki ko ake nuna darasi ta mutum da ya zo a kawo mai wani abu mai daɗi ya sha Allah ya ce illa hamiman wa ghassaqa sai dai hamim shine dagwalan ciwo din da kuma ghassaq wasu malamai suna cewa ghassaq shine ma ghasalatun nar abinda wuta ta wanke da dattin zunubai da ke jikinsu a wannan ji kuma misali haƙi da faɗin Allah wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur Allah yace na atanna lil zalimina naran ahada bihim suradiquha Allah yace mun tana dawwa ƴan wuta kafirai wata irin wuta wadda suradiq suradiq shine wani kogi ne da ke kewaye da wuta wanda babu yadda za a yi mutum ya tsira yadda ka san in za a yi gidan yaro wanda yake maximum security ne ana mishi wani shiri wanda ko ka hau kanka ka faɗo sai dai ka mutu ba za ka ga wai fili ne za ka faɗo ba to haka jahannama take kewaye da wani ruwa mai tsananin zafi da tafarfasa wanda ma ko da za a ce mutum ka gudu ba inda zai je to shine suradiquha Allah ya ce wa in yastaghifu in suka nemi agaji cewa kishirwa ta dame su yughasu bima'in kalmuhuli sai a ba su ruwa wanda yake kamar yadda ka san an narka azurfa an sa ta a cikin koko za ka ji masu wadon tarmi suna cewa da zarar sun kifa fuskar sa haka kawai sai fuskar ta faɗo a ciki wannan wa'azin tarmi ne ko amma yana da kyau a dinga shirin ya tsorata mutane menene yashwul wujuh wanda yake soye fuskar yashwi ne kaga qur'ani ya ambata ba yusqitul wujuh ba yashwul wujuh sai soye fuskar sai Allah ya ce mene bi'fa sharab Allah wadarai da wannan abin sha wasa'at muttafaq wannan inda suka kai mun mataki ne wannan sunta ta fikira haka in ka sake duba alal misali ha ila wa fadan Allah thumma innakum ayyuha dhallul mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurbal him Allah yace hadha nuzuluhum yawmiddin shi sotul waqi'a Allah yace sannan ku ya ku wanda kareta Allah ya ku batattu wanda ku kareta Allah kuka ki bin gaskiya la'akiluna wallahi za ku dinga ci min shajarin min zaqqum daga wata bishiya da ake ce ma zaqquma ita ce wa shajaratul mal'unati fil qur'an da Allah yake cewa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitatan lin nasi wa shajaratul mal'unati fil qur'an idan ya bishiya a cikin alqur'an akwai ashratul mubaraka ita ce wa shajaratun tunbitu bidduhri wa sibgin lil akil bishiyar zaituna ko ita ce shajaratul mubaraka ita kuma wannan shajaratul mal'una sinanniyar bishiya Allah ka gama mu da ita ita ce zaqum bishiya ce mai kaya mai bala'i mai kata'i iri daban-daban akwai hadisi da suka buga game da bayanin ta zamu ji wasu a gaba insha Allah ko da ba a wannan gaban ba to wannan bishiya Allah ya ce famaliuna min halbutun za ku cika cikin ku da wancan abin da aka ce baya kosarwa la yusminu wala yubni min zai cika ciki amma kuma ba kosarwa to da kaya ce bala'i ne kata'i ne Allah yace fasharibuna alaihi min alhamim sannan kuma a tsebi ta fashashin ruwa a kora da shi dai kun ka ci abinci ka samu ruwan sanyi ka samu zoko mai sanyi ko wani abu mai dadi insha ka kora da shi to su ta fashashin ruwa za a ba su wanda ya shul wujuha sannan Allah ya ci gaba da cewa kuma fasharibuna shurbal hir kuma za su dinga hadidiyansa hadidiya na rashin koshi na hadama kamar yadda raquma masu wata cuta ana ce maraqumi ahyam in namiji ne ko haima in ta mace ce ko alhim in suna da yawa idan suka bada su cuta da take sa ba sa koshi da ruwa dan raquma suna wannan cutar ba sa iya awa ɗaya ba su sha ruwa ba alhalin dabi'ar raqumi yana iya kwana uku kwana biyar saki yana bai sha ruwa amma in kamar wannan cutar bai iya awa ɗaya kuma za su ji ma junan su ciwo wajen kokuwa tsoma baki a ruwa to haka ƴan wuta za su dinga wannan kokuwa akan wannan ruwan mara amfani fasharibuna shurbal hini Allah ya ce a hada nuzulu wannan shine masaukin su ranar alkiyama Allah farkin sarki ya tsare mu daga wannan mugun masauki a ita wannan bishiya Allah ya mata kirari ayi inna shajaratuz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kagali al hamim Allah ya ce khuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim Allah ya mata wannan kirar inna shajaratuz zaqum Allah ya ce lalle dai sanin bishiyar zaquma ta'amul asim ita ce abincin masu saban Allah kal muhli dama ita kaman narkakkiya azurfa take yagli fil butuni idan mutun ya ci yadda ka san ya konkwadi wato wani wani lita na azurfa mai zafi da aka narkata kal muhli yagli fil butun Allah ya ce ka gali al hamim kaman ta farfasar ruwa ruwan mai jego da yake ta farfasa din nan yana juyawa to haka ta dinga juyawa a cikin mutane ka gali al hamim Allah ya ce khuduhu akama dan wuta fa'atiluhu aje a hauhawa da shi ila a shiga da shi ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahannama cikin ta gongon to haka Allah ya mata wannan kirari inna shajaratuz zaqumi ta'amul afi abincin masu laifi Allah ka raba mu da laifuka waɗanda za su kai ga har mu kai ga wannan mataki ubangiji Allah gafarta mana zanubanmu da iyayenmu da malamanmu da kowa da kowa Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna 'alallahi ahadun ahadan inna 'alallahi ahadan liman sharibal muskirati Allah ya dauki alƙawari ga wanda duk yake shan abu mai maye yake shan giya ko wani abu dake kusar da hankali Allah ya dauki alƙawari cewa la yasqiyannahu tinatul khibal wallahi sai ya shayar da shi tinatul khibal qalu ya rasulullah wa ma tinatul khibal suka ce menene wannan abin da Allah zai shayar da dan wuta mai aikin watin shan maye a nan duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arqu ahlun nari aw usaratu ahlun nari yace zuffa mai wari ta yan wuta ko kuma usara mugunyar raunuka da gemban ƴan wuta shi za a dinga tattarawa ana processing din sa ana shayar da wasu ƴan wuta su waye su sune ƴan wuta wadanda a cikin sabon da suka yi wa Allah akwai shan maye akwai shan duk wani abu mai gusar da hankali saboda kawai yana nuna cewa shan abu mai maye babban zinubi ne cikin munanan zinubai cikin kaba'ira wanda kuma Allah madauki sarki zai mutum azaba a kansa matukar ba ya tuba ba matukar ba ya samu gafara Allah ba Allah ka gafarta ma shi sa Allah wani zai ke cewa wa in yastaghifu yuwafu bima'in kalmuhuli kamar yadda muka ji wato duk sanda za su nemi a taimaka musu suna jin kishi ruwa sai mai kun a ba su ruwa wanda zasu ji sauki-sauki, sai a tura musu wannan mummunan abin sha. Waɗannan ayoyi da suka gabata su ne gaba ta farko ta sura. Za mu ga dukkanin suna magana akan halin ‘yan wuta da wahalar da suka sha da sakamakonsu da makomarsu da irin abincinsu da irin azabar da ke jiransu. To a cikinsu, daga cikin abin da za mu ɗauka na fa’ida shi ne, na farko mun ji cewa al-rashiya yana cikin sunayen mene, sunayen ranar alkiyama. Amma mun faɗa a can bayan za a yi tunawa cewa alkiyama tana da sunaye bila adadin. Qur'ani ma ya ambaci sun fi guda 70 ko su a cikin hadisai da sauransu. Sannan mun ji cewa ‘yan wuta wasu mutane ne masu shan wahalar banza. Wannan wahalar banza ko dai su sha ta a nan duniya ko kuma su sha ta a lahira. Ko kuma kamar wasu malamai suka ce duka biyu ne. A duniya su sha wahalar banza, su yi aikin banza, a tashe su a cikin mutanen banza. Sannan kuma sun shiga cikin jahannama, nan ma babu da sauki. Sannan mun ji siffar abinci na ‘yan wuta, fa’amun ‘yan wuta. Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin tafsirinsa, kamar yadda Ibn Kathir ya naƙalto cewa, ya kawo riwaya daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, Ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya, laysa lahum ta'amun illa min dari, sai ya ce masahabbai, ittaqullah, ina horonku da ku ji tsoron Allah, haqqa tuqati, iya yin ku. Mu ji tsoron Allah, iya jin tsoron Allah, don mu tsira daga wannan bala'i. Sai annabi ya ce, falau anna qataratan min az-zaqumi qatarat fi bihari dunya, ya ce wallahi da a ce qatara digo guda ɗaya, one drop na abin da ke jikin bishiyar zakuma ta azaba, da za a ɗiga shi a cikin waɗannan tekun da ake cewa guda bakwai na duniya, Pacific wacece, Atlantic wace wace, ga sunan wanda aka ce ma wai su ne kashi 75 na duniya ko geographers, Allahu a'lam. To da za a ɗiga ɗigo ɗaya a cikin waɗannan tekun, annabi ya ce la afsadat ala ahlil ardi ma'aishu, wallahi da sai ta hana, sai ta ɓata dukka rayuwar da ake a duniya da nan, sai rasa yadda za a yi ɗigo ɗaya. Sai annabi ya ce fa kaifa biman yakunu dhalika ta'amu, ya kake tsammani game da wanda za a ce kuma shi wannan shi ne abincinsa? Dukka duniyan nan da za a ɗigo mana ɗigon ƙwanƙwala ce a zuba a cikin tekun duniya, bala'in da ke cikin zakum zai game duka duniyan ya ɓata komai, ya ɓata abin da ke cikin ruwan, ya ɓata abin da ke saman ruwan, wane nukiliya da ɓarna? Sai annabi ya ce to mu ji tsoron Allah saboda kar wannan ya zama abincinmu. Ya ce ya za ka yi da mutumin da aka ce wannan shi ne abincinsa? Wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. To da ke yana bayyana mana siffar abincin ‘yan wuta. Wannan kuma a cikin wannan gabar akwai ta latifa, shine ashe su kafirai an yi musu ishara da irin manufarsu game da abinci, shine a ci, a ƙoshi, a yi ƙiba, a yi tatil, a yi ta gyatsa, shine la yusminu wa la yughni min ju. Su abincinsu a saman ƙiba kawai suke nema, da kuma al-ghina min al-ju, su ji ne ba su jin yunwa. Tattalinsu ciki da baye, kamar yadda Aliyu Mange yake cewa, abinda kawai suka damu cikinsu da jima'i. Na ladina kafaru ya kunna kama ta kula al'abu wa naru mathwan lahu. To shi ko musulmi, kamar yadda yake cewa nahnu qaumun la na'kulu hatta najua, mu ba ma cin abinci sai mun ji yunwa, kuma idan mun ci za mu ci ne gwargwadon hali. Iza annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kana la ya'kulu muttaki'an, idan zai ci abinci baya zaman dirshar, shine ma'anar muttaki'an. Ba kamar yadda malamai islamiyya yawanci ake fassarawa ba cewa baya kishingida, a'a ba kishingida bane. Muttaki'an shine irin zaman da muke za mu ci abinci, wato ka zauna ka naɗe ƙafa, ka cire agogo, ka cire lens, wani ma ya ajira wani a gefe, wato aiki za a yi da gaske ko? Annabi baya, annabin zai ci abinci a tsuguna kawai, zai ɗan yi kamar ɗan tsuguna haka, bai dai zauna da kyau ba. Ka ko da ka ɗan tsuguna ƙafa ga ta ɗan fara tsani, za ka tashi da wuri, da ya ɗan ɗiba ɗaya biyu ka haka sai ya tashi. Ka ga su annabawa haka suke. Ba dole sai kai koyi da shi ba, amma dai aka ce a nan ba dole sai kai koyi da manzo Allah ba a cikin wannan ɗabi'a, dan ba za ka iya ba. Abinda dai aka ce amma ka raba cikin ka uku shine ya fi ko? Ka ci ka bar wani sashe na numfashi, ka bar wani sashe na ainihin wato a ruwa. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa wato bayan ba ma ci har sai inda yunwa sai da bukata sannan kuma idan mun zo ci ba ma yin hadama ba ma yin zalama zamu ci ne ba iya bukata nabi yace ya ishi dan adam luqaymat wasu illomomi sai ishi dan adam idan idza kana la budda shine aka ce araba ciki dubu to wannan bayanin akan nau'in cin abinci to irin na yan wuta ne da kuma irin na alamun tashin alkiyama daga cikin alamun tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya daga cikin abin da zai bayyana a cikin mutane akwai kiba da teba mutane za su zama suntuma suntuma saboda sun biyewa duniya za su ta kiba su ta teba annabi ya ce kuɗi yayi yawa a hannun mutane har mutane ma a waye gari wasu ba su san adadin kuɗaɗen su kamar yadda yake gani yanzu kaga yanzu mutane kowa shar in banda mu talakawa da muke cikin yanayi amma dai masu arziki za ka gansu sun girma sun yi kiba har ma an kirkiro sana'o'i na hanyoyin rage kiba silimin ne exercise ne magunguna ne za a sha wai dan dai a rage kiba a samu dai a tsira Allah ya tsare mu kuna ganin wannan ya isa ko akwai shi ko
shine ma daidai
yawa cewa shuba da da Abu Amr da Yaqub suna karanta tusla to arama ya ruda ni zan shi harkar kiraat harkar shi ce Allah ya saka da alkhairi ina ganin jama'a bari mu saurara a sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan shirwa kida Allah kuma ya samu daga cikin waɗanda yake lissafawa a cikin masu zaunawa a wuri guda su ambaci Allah Allah ya lillabe mu da rahamarsa Allah ya gafarta mana zulubanmu Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu da magabatanmu abubuwan da muke fama da su a ƙasashenmu na fitintunu da bala'o'i da musibu ya Allah mun tuba ka yafe mu ya Allah mun tuba ka yafe mu Allah muna neman agajinka ka yaye mana Allah muna kai ƙaran rauninmu zuwa gare ka da wulakantar mu a hannun azzalimai waɗanda suke cutar da bayinka Allah kai kafi ƙarfinsu ya Allah kai ka san yadda za ka yi da su Allah kai mana maganinsu Allah ka sa mu gaba lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله